أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ‘Yan’uwan musulmi tare da ku muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu, ya rayar da mu kuma ya ba mu lahiya da samun damar haɗuwa da ku kamar kullum a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya amince da ita. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace da kyakkyawar fahimta na wannan addini nashi da samun damar aikata wannan addini da kyakkyawar kama yadda yake so tare da samun tsira da samun nasara a wannan duniya din da kuma ranar gobe lahira bi idnihi ta'ala. In o musulmi kamar da muka sani muna cikin bayanin tasiri da kuma aiki wanda imani ko mu ce da kafirci suke yi kenan, imani da kafirci suke yi wajen samun wadata ko azaba. Shin imani shi ke jawo samun wadata shi kadai kawai, ko kuma a kafirci shi ke jawo samun wadata shi kadai kawai, ko ku akwai wani abu? Kamar yadda muka bar tambaya kenan, shin da imani na shi kadai ya ishe ne shiga aljanna ko koya ne, ko kuma ai da ayyuka na kawai na kware sun isa su tsirar da ni zuwa ga aljanna? Shin haka ne ko ku ba haka ne ba? Wannan tambaya kamar da muka sani ta zo ne inda muka ce mumini da kafiri sun yi ayyuka, mumini ya yi ayyukan banza shi kuma kafiri ya yi ayyuka na kware, shin ya ne sakamakon sa yake a ranar tashin kiyama? Wannan ita ce babbar tambaya wadda muka aza a kanta. Muka ce amman amsa yana da kyau mu gane hakikanin imani, mu gane hakikanin kafirci. Menene hakikanin imani? Imani mu sani cewa wani hali ne wanda yake samun mutum na aqida kenan, wanda kenan abinda mutum zai samun yarda da shi bayan ya fahimci wani abu. Kai ne yanzu kana sauraron wannan darasa na aqida, sai ka ji an karantar da kai wani abu, sai ka ƙaru da wannan abun, daga nan wurin bayan ka ƙaru da shi sai ka yi imani da shi a cikin zuciyarka cewa gaskiya ne kuma za ka aikata. Wannan shi ne imani, shi ne ake ce ma imani. Wani abu ne wanda cikin zuciya yake, wani hali ne wanda yake samun mutum bayan ya fahimci wasu al'amura, ya gane wasu abubuwa na addinin shi, sai a ce yanzu mi ya samu imani. Amma shin yanzu shi kenan daga ya fahimci wannan darasin shi kenan sai a ce mai imani ne shi? A'a, ayyukan da zai bada bayan wannan abin ya samu ya zauna a cikin zuciyar shi zai bashi damar yin ayyuka na kwarai. Shi yasa ake cewa kenan imani wai shi ne ganewa da sani wanda mutum yake samu, wanda bayan ya same shi za a same shi yana ingiza shi, yana tura shi wajen yin ayyuka. Wannan shi ne imani. Saboda kanin kenan shi ilimi shi kadai bai isa. Ka ji darasi, ka ji an bayyana maka, amma shi kenan? Ba shi kenan ba. Kenan ana buƙatar a ga cewa lalle ka tashi wannan ilimin ya bada sakamako mai kyau na tura ka cikin samun ayyuka na kwarai. To sannan ne za a ce maka mai imani. Saboda haka nan kenan don mutum ya san wasu abubuwa amma bai aikata ba, shi yasa a nan wurin kenan za mu gane cewa kafirin da ya zo ya yi ayyuka na kwarai, kawai ayyuka ne ya yi kwarai, amma asalin imani da Allah yana da baida. Kai kuma kana da asalin imani da Allah, imani da Allah kana da, amma hakikanin imanin ya haɗu bai haɗu ba saboda bai tare da aiki. Shi yasa kenan duk mutum wanda ya hada imani tare da aiki shine imani, ma'ana ya hada ilimi. Don anan wurin kenan cikin darasin mu ba mu ce ma mai ilimi kawai na addini wai imani gare shi, a'a, sai ya hada ilimi da kuma aiki. Wannan shine abin da ake bukata. Dan saboda ana samun wasu suna da imani ko mu ce suna da ilimi, kenan mu abbara magana da kyau kuje da take, suna da ilimi, ilimi kuma wanda yake ba su yaqini cewa abu haka nan yake, ma'ana suna da ilimin cewa akwai Allah. Amma a wurin aiki sai suka saba ma aikin, sai suka saba ma ilimin da suke da. A irin wannan mutanen, mai Allah ya ce kamar irin kafirai suna da ilimi, shi wanga wanda ka gani ya zo ya aikin kwarai ilimi ne kawai gare shi. Bayan ya samu ilimi shi wannan kafiri kenan, shin ilimin yayi aiki da shi? A'a, farkon aiki menene? Farkon aiki ka fara ce, ka fara gayi da bakinka ka yi imani da Allah, wannan wanda ya fahimtar da kai cewa abin nan yana da kyau, kula da marayu yana da kyau, shine yana daga cikin asalin aiki. Baka cewa a'a ka gano ta hanyar addinin musulunci ka ji an karantar da kai cewa kula da marayu, rashin cin dukiyoyinsu abu ne mai kyau, taimaka musu abu ne mai kyau, taimakon talakawa abu ne mai kyau, ta kowace hanya taimakon su, gina musu asibiti ne, gina musu wurin karatu ne, taimakon su ne cikin samun abin da za su rayu da shi ne na abinci, taimako ne. Kaga a nan wurin ilimi ne kawai gare shi, amma wurin aiki wa kawai sai ya zo yake aikata abin shi yadda ya ga dama, ba wai yadda Allah yake so ba. Yadda Allah yake so, farko sai ya imani da Allah. Shi yasa Allah ya ce akwai irin wannan mutanen wanda sun samu ilimi amma a wurin aiki suka samu matsala, sai suka kima yin wannan abin, suka nuna kawai su ba su yarda ba. Kenan kaga imani bai zo ba, itikadi bai zo ba, bai kammala ba. Saboda imani sai ka hada abu biyu ne, ilimi da aiki. Allah subhanahu wataala me yake cewa? Wajahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulman wa uduwa ko wa uluwa. Allah subhanahu wataala yana cewa ga su sun sani wa, sun san hakikanin abun, suna da yaqini, ransu ya samu yaqini cewa abun haka nan gaskiya ne. Annabi da abubuwan da yake gayi sun kai ga yaqini cewa lalle wannan magana da yake gaskiya fa ne. Malamai abin da suke yawan gaya musu sun san da cewa gaskiya ne, amma mi sai suka juya kai, suka kauda kansu, suka yi inkari kai, saboda su mi ba su san su aikata wannan ayyukan. Ransu yana kin wannan saboda san girman kai da daukaka. Kaga kenan anan wurin kawai ilimi ne ke gare su da samun yaqini, amma a wurin aiki fa ba su yi aikin komai ba. Shine Allah yake cewa sakamakon su zai muni. Fanzur kayfa kana aqibatul mufsidin a cikin suratul naml, ana samun wannan aya ta 14. Saboda haka nan kenan tun daga nan wurin mun gane me hakikanin imani, sai hakikanin kafirci menene? Hakikanin kafirci shi kuma mu sani shi kishiyar imani ne. Kenan in kace wannan yana da imani, ma'ana ka ce kenan kamar da muka sanar yana da ilimi da kuma aiki. Amma kafirci wa kishiye shi ne, kenan tada yawa na da ilimi amma bai aiki ba, ko kuma yana aiki bai da ilimin, kenan bai ida hada imani ba, saboda haka nan kafiri dai ne. A wannan ma'ana muna gane menene kafirci. Duk da babban kafirci wanda Allah subhanahu wataala ya yi tsana, shine wanda mutum zai nuna yayi imani a zahiri, gaye zahiri yayi imani, yana nuna shi mai imani ne, amma a boye shi ba mai imani bane, wanda ake cewa mi munafiki. Ita ce babban kalma ta kafirci wadda Allah subhanahu wataala bai so kuma yaman duk masu irin wannan aikin tanadi na wuta mai tsanani. Ha yake cewa mi innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ku duba inda aka musu tanadi saboda tsananin wannan kafircin nasu har ya wuce. Za mu zo ma da bayani mu gane nan gaba me yasa muke son mu san kafirci a ma'ana ta fiqhu da kafirci a ma'ana ta zanci ta malaman zanci saboda duk irin wannan. Saboda mu san wani irin kafirci ne wanda yake isa mutun cikin irin wannan wata din. Shin irin kafirci ne wanda malaman fiqhu suka tai ko kuma irin wanda malaman zanci suka tai akan shi. Wannan kenan ɗaya daga cikin ma'anoni wanda muke ishara dangane da abin da ya shahi kafirci. Saboda haka shi yasa ake cewa kafirci yana bada ma'ana kamar guda biyu. Na farko yana iya zuwa kenan kishiyar imani wanda muka sani a yanzu, wanda a yanzu mun san menene imani. Shine wanda ke tare da ilimi, sani da wayewa, kenan duk ma'anar ilimi ne da kuma aiki. Sannan ma'ana ta biyu ta kafirci shine rashin imani da wata ma'ana da wata ma'ana wadda suke cewa ta ga mai kafiri dan ma'anai kenan tana da fadi, ba kawai a ce rashin bai da imani ba, a'a tana da fadi kamar yadda muka nuna. Fadanta kuma shine ta ga mai kafiri wanda kawai bai da imani da kafiri wanda muka ce yana bada ma'anar munafiki. Kaga wannan ma'ana ce mai fadi. Saboda mi? Saboda ma'ana farko kawai wanda bai imani ba ko kuma bai aiki ba, bai hada biyu ba. Amma a ma'ana babba shine ana bada ma'anar waccan kuma ana bada ma'anar duk wanda zai yi inkari. Gashi ya ga hakika, ya san gaskiya ne, amma kuma yana inkari. Shi ma wannan ana kiran shi da kafiri. Ma'ana kenan munafiki ma kafiri ne. Shine abinda muke son mu sanar. Sannan yanzu bayan mun san wannan, muna son mu san bayani na biyu wanda muka ce muna son mu san iyaka tsakanin kafirci da imani. Me ya iyaka tsakanin su? Shi dai imani shine farkon abin da muke son mu sani, shine imani da Allah subhanahu wataala. Tauhidi kenan. Sannan imani da littafin Allah subhanahu wataala. Imani da annabawa, kasantuwar akwai su, kasancewa akwai annabawa, da irin wannan abubuwan da ake son a yi imani da su. To yanzu su ne wannan abubuwan da ake ce ma iyaka tsakaninsu da kafirci. Saboda kafiri bai imani da waɗannan ba. Kenan matsalar kafiri da mumini. Kana samun mumini ga kafiri, mumini yana da ilimi da ganewa na cewa Allah yana son kaza, yana son kaza, yana son kaza. Haka nan shi ma kafiri. Kana samun wannan irin wayewai tare da shi. Amma wurin aiki ma ana cewa kafiri yana aiki, kamar yadda muka bada misali cikin tambaya, zaka same shi yana aiki har ma yahi kafiri, yahi mumini aiki. Amma sai dai matsalar shi wannan shamakin da ke da kai tsakanin mumini shine bai imani da shi ba. Tauhidi, imani da annabawa, imani da ranar lahira, imani da littafin Allah, to shine matsala da tsakanin mumini da kafiri. Kenan ga mumini nan, ga kafiri nan, su wannan tsakanin ne. Shi mumini ya yi imani da shi, ya gama da aiki, shi kenan ya zama mumini. Amma shi kafiri yana da sani da ilimin cewa Allah yana son kaza, yana son kaza, amma asalin yayi imani da Allah bai yarda. Shi zaka samu kafiri yana daukar littattafai na mu'minai na musulmi, yana karantawa, yana daukar abubuwan da ya gani masu kyau, adalci, sanin zamantakewa, sanin haƙƙin mutane, sanin girman na gaba, sanin darajanta mutane, ra'ayin mutane, duka wannan ya sani. Amma asalin abin da ke tsakani shine na imani da Allah, tauhidi na Allah, tauhidi na kasantuwar yarda da annabawa. Duka wannan abubuwan zaka samu bayar da su ba, bayar da imani da lahira ba. Kenan anan wurin idan kafiri yazo yace shi yayi ayyuka na ƙwarai yana son shiga aljanna akan wanda dalili wannan asasan abin da ke tsakanin su bai imani da shi ba wanda kuma shine dama abin da yake me yasa kace shine tsakanin su kenan shike bambancewa tsakanin mumini da kafiri wannan mu sani amma in ka duba a waje har ma zaka samu wasu kasashe na kafirai sai kace kai kace su ne ke musulunci kai kace su ne ke addini alhali wasu kasashe wanda ke da kai musulmi musulunci 100% ko 90% zaka same su ayyukan su ba irin na musulunci bane amma waɗannan ayyukan su irin na musulunci ne shi yasa ke cewa ayyuka suna iya hadawa duka su yi ayyuka duka su yi imani suna da ilimi amma matsalar su ba su da su kafirai ba su da asalin abinda Allah subhanahu wataala farko yake so a yi imani da shi wannan shine bambancin su sai nan gaba za mu zo da bayani cikakke game da abin da ya shahi tsakanin kafirci na zance na fiqhu ko kuma zance na ilmul kalam malaman zance kenan bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.